Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin kare gandun daji da jaddada mahimmancin dazuka da kuma bishiyoyi. Muna da rahoto bayan labarai, sai kuma maimaitin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan shirin, za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Rahotanni daga jihar Texas a nan Amurka sun ce 'yan sanda a birnin Austin sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa. Jami'an kiwon lafiya sun ce an kai mutum daya asibiti, raunukan da ya ji suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shi ga rasa rai. Wannan shine karo na shida da ake fuskantar irin waɗannan fashe-fashen bama-bamai a cikin mako uku da suka wuce a jihar ta Texas. Mutane biyu sun halaka sakamakon waɗannan hare-hare da jikkata wasu hudu sosai. A daren Litinin, wani kunshi da aka aika ta kamfanin Federal Express ya fashe a wajen wani wurin tara sakoninsa da ke kusa da birnin San Antonio, mai tazarar kilomita 96 daga birnin Austin. Babu dai wanda ya jikkata wannan fashewar. Kunshin ya fashe ne akan rariyar da take tantance kunshe-kunshe da aka yi sakonsu. Rahotanni sun ce kunshin an aika shi ne zuwa birnin Austin. Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi, yayin da gwamnatin sa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari Iran. Trump yana fuskantar wa'adi ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu kasashen duniya suka kulla da Iran. Jiya Talata shugaban ya nuna cewa bashi da fargabar ya janye Amurka daga yarjejeniyar, inda ba in muddin dai sauran kasashe da aka kulla yarjejeniyar da su suka ba su amince a gudanar da sauye-sauye kan wannan yarjejeniya ba. Abubuwa marasa kyau suna faruwa, Iran shugaban na Amurka ya faɗa, yayin da yake karɓar bakuncin yariman mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman a fadar White House wanda ya kai masa ziyara a can. Batun sabunta yarjejeniyar zai taso wata ɗaya mai zuwa, za ka ga abin da zai faru, shugaban na Amurka ya faɗa. Shugaba Donald Trump na Amurka ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasara sake zaɓensa. Mr. Trump ya miƙa masa saƙon taya murna a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho a jiya Talata, har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Wataƙila za mu gana nan ba da jimawa ba, domin mu tattauna kan batun makamai, mu tattauna kan gasar tara makamai. Shugaban na Amurka ya gaya manema labarai kamin ya gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman. Mr. Trump ya ce gasar ƙera makaman yana so ya wuce makaɗi da rawa, amma Amurka ba za ta ƙyale wani mutum ya mallaki ko kusa da abin da ta mallaka ba. Cikin wasu batutuwa da shugabannin biyu za su tattauna in suka gana sun haɗa da batun ƙasar Ukraine da Syria da Koriya ta Arewa, inji shugaban na Amurka. A tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho, shugaba Trump ya jaddada muhimmancin kawar da makaman nukiliya a zirin Koriya. Wata sanarwa daga fadar Kremlin a jiya Talata ta ce shugaba Trump da Putin sun yi magana kan muhimmancin aiki tare a ƙasa da ƙasa domin yaƙi da ta'addanci, taƙaita yaɗuwar makaman ƙare dangi da kuma haɗa kai ta fuskar tattalin arziki. Jiya Talata, jami'an diplomasiya na Rasha su 23 da Birtaniya ta kora dangane da harin guba da aka kai cikin ƙasarta suka bar Ingila. An kwashe su daga ofishin jakadancin Rasha a birnin London zuwa tashar jirgin sama da ake kira Stansted kan hanyar su ta koma gida. Birtaniya ta kori jami'an diplomasiyan ne cikin makon jiya, bayan da ta zargi Moscow kan kai hari da makaman guba kan wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal da ƴarsa Yulia a unguwar da ake kira Salisbury a can Ingila ɗin a farkon wannan wata. Jami'an Birtaniya suka ce har yanzu Skripal da ƴarsa suna cikin mawuyacin hali, haka ɗan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana kwanciya a asibiti, amma yanayi da yake ciki yana da sauƙi. Shugaba Vladimir Putin ya ce maganar banza ce cewa Rasha ce ta kai wannan hari. Hukumomin Rasha a Moscow sun mai da martani ta korar jami'an diplomasiyar Ingila su 23. Ana sa ran za su bar Rasha cikin kwanaki masu zuwa. Ba shawara ce mai kyau ba mutum ya shiga kasuwa yayin da yake cikin maye, sai dai kasancewa cikin wannan yanayi bai hana Amurkawa yin hada-hada alhali suna cikin mayen ba. Kamar yadda sakamakon wani bincike da wata kafa da ake kira Finder ta fitar, kimanin Amurkawa miliyan 68 suna sayayya ta internet yayin da suke kuma shan barasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Maris domin kare gandun daji da kuma wayar da kan jama'a kan mahimmancin dazuzzuka da bishiyoyi ga bil'adama. Sai dai wakilinmu Alphonsus Okorugwe ya ruwaito cewa
akwai alamun cewa ana carafe da wannan batun, saboda har ila yau ana nan ana nuna halin ko unkula wajen kare gandun daji a Najeriya. Mai yiwuwan wannan halin ne yasa ki diddigar da hukumar abinci da ayyukan gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a shekara ta 2005 ta ayyana Najeriya a matsayin na daya a duniya a jerin kasashe masu yawan sare bishiyoyi. Wannan ne kuma yasa na nemi sanin matakan da wasu gwamnatoci ke dauka wajen tabbatar da cewa an kare gandun daji a kasar. Mr. Dom Mbe, kwamishinan muhalli da albarkatun kasa na jihar Imo, ya amsa da cewa
there are local government and this government has forest reserves where trees are left to grow at their own natural habitat.
Ya ce akwai kananan hukumomin da wannan gwamnati ta ware gandun daji masu girman gaske, inda akan bar bishiyoyi su girma a mazauninsu na halitta. A karamar hukumar Okiwe, gwamnati na da sama da hekta 30 na gandun daji. Yanzu wannan gwamnati ta gurfanar da 'yan Okiwe da dama a gaban kotu don haƙar duwatsu da ta yi sanadiyar lalata gandun dajin. Akwai kuma gandun dajin da gwamnati ta ware a Oru West da kuma Ohaji Egbema, kuma gwamnatin nan na taka rawar gani wajen kyautata masu kula da gandun daji don ganin cewa an kare waɗannan dazuzzukan. Kuma wannan gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta wajen tabbatar da cewa duk bishiyar da aka sare an dasa wata, saboda mun san muhimmancin samar da bishiyoyi. Ko me yasa wasu ke ci gaba da sare bishiyoyi?
Sunana Muhammad Umar Damna, sarkin fawa Okigwe. To ni Allah hakika naga amfanin su ne na sare. Mun akalla ni dai ga wannan tun ina yaro na taso na same shi a kullum. To sai naga illa kawai awakai sukan zo su ci in ya fado, ni ko ba wani abu nake da shi ba. Sai naga kuma akwai wani amfani wanda naga ya fi wannan muhimmanci. To ni a sare mun shi in je in yi amfani da shi a gidana. Yadda aka sare mun shi saboda sanin amfanin bishiyoyi, ni ma ina tunanin a'a zan sake shuka shi ne ko zan dasa shi ko kuma zan sake mai da wani mamakon sa ko kuma sama da wannan ma, saboda naga amfanin sa. Yasa nake tunanin abin tunda zo abin nan da aka sare mun shi bai fi sati biyu ba, shi ne nake tunanin zan sake dasa wani akai, saboda shi kansa ma bishiyoyi suna da amfani, suna da muhimmanci a gurare da dama, kai rage abubuwa da dama kamar irin zaizayar kasar da sauransu.
Daga bisani dai mallam shugaba Mikailu, wani basakwace da ke jihar Imo, ya yi tsokaci game da illolin da ke tattare da sare bishiyoyi.
Yanayin da muke ciki na tsarin jijin nan da ake ciki a Najeriya, danyen icen nan wanda ga hamada ta zo muna kusa da mu, to gaskiya akwai illa tsare danyen ice a cikin jeji, yana kawo muna matsaloli da yawa. Saboda ka gani yanzu ga hamada nan ta zo, kuma duk wanda ya kashe danyen ice ba zai dasa shi ba, kaga akwai matsaloli. Akalla ma nan da kasashen da muke na Ibo ana tsare itace manya da kankana don niyyar cewa wai za a yi katako da sauransu, kuma kamata idan ka tsare ice to ka dasa ka sa wani sai ya fito. To yafi yanzu a kashe ice a bar shi sai fili yana zuwa. Yanzu yanda hamada ta zama a arewa, to idan ba a yi andiyawa nan ma kasashen kudu za ta shigo saboda tsare ice. Amma na idan ice ya mutu da kansa, to dan an saro shi an kawo gari an yi amfani da shi babu lihi. Amma a tsare ice danyen ice bai mutu ba, a kaga wannan babu amfani, kuma a kasa ma babu amfani, saboda gwamnati ya kamata ta yi bayani akan wannan tsare ice danyen ice nan.
Ko shakka babu, bishiyoyi na da matukar amfani wajen tsaftace iska da ruwa da kuma rage zafi yanayi da samar da 'ya'yan ice da har hada magungunan gargajiya da dai sauransu. Alphonsus Okorugwe, muryar Amurka daga Owerri na. Thank you.
kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nigeria kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Nigeria uwa daya uba daya, kada tayi ku bar kabilanci da bambanci a junan mu. Mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Nigeria, mu bar kabilanci da bambanci Nigeria kasa da yan uwa da yan uba da yan. Ya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa da yan uwa da yan uba da yan.
Yanzu kuma sai mai baitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai duba batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa. To amma za mu fara ne da jin korafin da shi Umar Yarima yayi a cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya. Suna Nasir Fil Hashim Gunal.
Ni dai sunana Umar Yarima ne. Mutumin ina ya anguwar magaji a Yola Town. Abin da ya faru na samu fili a nan Kurdu wanda gwamnati ta bani square meter 200,000
nan Abuja kenan,
a nan Abuja kware da gaske. To saboda haka a lokacin da na yi certification a lokacin Europe yi, sai Alhaji Adamu Umar yace zai saya ne sai wannan wurin nawa don yana son ya sare. Lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan 12 shekata 2006 a watan 12. Shi kuma Alhaji Adamu Umaru mai sayar da siminti ne, dila ne a kamfanin siminti na Ashaka, kuma yana da kuma transporter ne, yana sayar da abin nan. To sai ya ce zai sayi wannan gurin nawa, so sai ya ce mu yi ciniki. To da muka yi ciniki ya sayi wuri a miliyan 4. To da ya sayi miliyan 4 sai yace zai kira wani wanda suke aiki tare, Muhammad Ladan Umar, zo ya rubuta mana agreement bayan mu yi ciniki. To shine Muhammad Ladan Umar yace zo na same shi, sai zo na same shi, sai wannan da yaje ya rubuto agreement na da nawa yana da nasa. So sai na kira Adamu Walda na anguwar mana washi a nan Gombe, zaka yana na yana bayan abin na fire service na sabuwar kasuwar Gombe, sai ya zama shi ya yi min signing, ya zama min shaida nawa kenan. To shi ne ya bani deposit na miliyan 2, ya ce zai yi tafiya ya tafi Makka, in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina, ji shi Alhaji Adamu Umar kenan. To sai ya yaudare ni, ya ce in ba shi wannan takarda zai yi photocopy.
Yanzu haka shi Alhaji Adamu Umar din a ina yake da zama?
Yana nan a angon Abuja Kwatas Gombe, amma shagunansa a nan hanyar Jeka da Fare, in ka wuce Gombe line ga shagunansa nan ta Barin Kudu.
Amma me ya hada shi da neman sayin fili a Abuja?
To yace zai yi sari, sari yake so ya don shi ma ya samu riba, yadda ya ga abinda ya faɗa min kenan.
Oh, ba ma shi da ma ba mazaunin Abuja bane ma gaba.
Shi ba mazaunin Abuja bane, mazaunin Gombe ne. saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi. To da ya dade shine sai nace yaya ya dade sai aka ce to bi shi mana ko yana abin da naje wajen photocopy sai aka ce ayi photocopy ya tafi. So na neme shi a waya sai ce yana hanyar ashaka saboda haka sai ya dawo. To ranan su uku naje gidansa ban same shi ba. To yayi tafiyan da safe naje gidan sai aka ce ayi tafiyan nasa. To da ya dawo shine sai ya zo ya ce zai bani 500 da naje ya bani kudin. Ya ce bani 500 sai na ce ni ba zan karba ba. In dai ba za ka bani kudi na gaba daya 2,000,000 da ya rage ba to ni na ware shiniki nan gaba daya. Bani su kawo wannan takarda da muka yi shiniki saboda haka sai mu abin nan mu sai takardar sai baka kudinka sai shi shi ba zai bani takarda ba. To muna cikin wannan magana ni da shi sai kanina ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin Numon saboda haka tana kan gado. To sai na tafi Numon. To na tafi Numon ina kan hanya sai aka mun waya cewa Alhaji Adamu Umar ya zo da yan sanda daga Pantami Police Station a bisa jagorancin DPO na Gombe State Locals suka je gidana inda iyalina take dakuna biyar ne nake riga da gidan gaba daya. Ya suka shiga dakin abinan gidana suka caje dakunan gaba
daya. A wajen gwani?
A nan angon Barunde. Ya suka caje dakunan gaba daya. Duk mutane angon babu wanda bai abin ba da yan sanda suka zo. Ni kuma na kan hanyar tafiya yola. Suka yi caji suka ebe min kaya agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da komai suka dauke agreement din suka ebe min suka dauki generator Brilla Yamaha wannan na sai nan Gombe zai su da yana na waje na wannan na sai generator waje
sa amma kana cewa Gombe na a Gombe muna zaune da kai fa Abuja ne wata kila damuwar wannan abun yasa kana mantawa
babu ba haka ne duk wayannan wuraren na san wurin kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shagon
to mana kana nuna kaman Gombe nan ne nan fa Abuja ne muke zo
ne kware da gaske wannan haka din ne Abuja muke saboda haka sai ya dauke generator ya ebe min siminti ya ebe min wasu kayaki duk da haka sai suka kai iyali na a police station suka kai iyali na a police station na Gombe State Locals din. To zo kai sai makwabci na da kuma barista Abdullahi Umar shi yaje belin nawana matana haka ce washigar su dawo washigar suka dawo aka sake kai su a Pantami Magistrate Court. To akwai dan wani yana prosecutor wannan court din police ne saboda haka da na tafi abin da aka kai su shi wannan lawyer Abdullahi barista Abdullahi Inwa shi ne yana da chairman sai zuwa nan je kada fari kusa da option PDP. To shi ya sake daukan beli na matan nawa yace karan samu damuwa shikenan da mama na ta samu sauki sai na dawo da nazo Gombe sai na dauki lawyer
sai mun tambaye ka shin kafin ka dauki lawyer wani dalili ne ya saka shi Alhaji Adamu ya je gidanka?
To ni ma ban san dalilin da yasa ya sani don bai san gidana ba amma shi abinan Muhammad Ladan Umar wanda yake angon Arawa a Gombe wanda ya rubuta man agreement shi kai shi a wannan gidan na don ya karbi kudi na 225,000 bashi yanzu haka ma takarda yana na kai shi kotu kuma ya yarda na bashi kudin ma bai biya ni ba shi ya kai shi yaje ya nuna masa wannan gidan nawa. So suka je suka ebe wannan
kai kuma ana da wani dalili ne ka gano yasa me ya hada su da gidanka ma?
To ni ma shine abin ya bani mamaki shinikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar filin yana hannunsa me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi shajin gidana a kai kuma iyali na me ya hada shiniki kuma da abin nan da a shiga gidana ya shaji sai ya dauki doka hannunsa yaje ya gudanar da wayannan abubuwa
doka ai watakila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka a hannunsa in dai wannan fassara ta magana taka ba wai kai kuskurin amfani da kalmar Hausa bane.
To babu duk bayanin da zan yi zai tabbatar da me nake fada tunda ni duk abin na fada ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na dauka yare na mun waya kuma zalunci ne yake sun yi min shi yasa yaje ya gudanar da wannan. To dai aikata haka suka tafi da na dawo sai na dauki lawyer shi ana ce masa Bena Bushi. To sai ya hada da yaron sa ana ce masa Charles abinna sunansa Charles o abinna ama abinna Obera Amadi sai ya hada sai muka tafi yace min duk tafiyan zamu daga Bauchi zuwa Gombe zan riga bashi 2,500 nace ba laifi in muka zo nda kuma zamu je Gombe sai zo kamar yau sai bashi kafin Gombe din shikenan sai muna zuwa kotu sai nayi karan shi Alhaji Adamu Umar da Muhammad Ladan Umar da kuma shi hai abinan alƙalin na Upper Area Court 1 da kuma rijistar din nace mun shari'a gaban sa ba tunda mun shari'a ba don menene za a yi abin nan don Alhaji Adamu sai ya bayan ya yi guran da wani abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga Upper Area Court 1 din sai zo sai manna a gidana sabon gidan na gina da kuma tara blocks da blocks da moto garage shine na tara na yi baranda a gidan da komi na toni sokaway babba da kuma tara sai zo ya manna takarda a wajen gida washe gari sai zo sai yanka patlog din da yanka patlog shikenan sai ya abinan sai ya kwashe kaya a cikin gidan
ina mu gane ba wato bayan an je gidan ka
na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma
mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan
gidan yana nan ya zo yanka patlog
to me daga nan sake samu wasu kudi kai ka sake kuma gina wani gida
a dama I already kafin wannan mai ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da kai
oh kai wani sabon gida ne da kake so ka kawo
wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike dakuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa shi a haya a lokacin na shirya makaina haka
Umar Yarima kenan dake zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima kafin mu kai ga jin martanin wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar zai mayar mu kasance lafiya
to a gaishe ka Sai kuma sharhin jaridin kasar Kamaru.
Sau fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Kamaru Info. Anda babban labarin ta yake nuna cewa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yi taro na ministocin sa karo na uku kenan tunda shugaban ya hau kan karigar mulkin kasar yau shekaru 35 kenan da suka gabata. Shugaba Biya ya ja kunnen ministocin sa ne kan cin hanci da karbar rashawa da kuma yin rubda ciki da kudin gwamnatin kasar. Sai kuma jaridan Info matan ta kasar ta Jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta dagunta mana cewa shugaban hukumar tantance ya labarai na kasar Jamhuriyar Kamaru sai NCA a dunkule Peter Esoka ya nemi gafara akan wani hukunci da yankewa wata kafar yaɗa labarai na kasar mallakar Amogo Bilanga wanda yanzu ka ake ganin cewar suna takun saka a tsakanin su sai kuma jaridan Le Journal ta kasar ta Jamhuriyar Kamaru ita ma ta nuna mana cewar jami'in siyasan kasar ta Kamaru sun shiga yakin neman zabe na ƴan majalisan dattawa na kasar kasancewar da abunan da zaben ƴan majalisan dattawa ne a ranar 25 ga watan Maris nan 2018 jami'in suna bukatun samun wakilai ne a majalisan dattawa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Le Economy anda ita ma ta fice mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta janye aniyarta na kirkirar bankin tallafawa manoma na kasar bayan hawan sabon ministan tsimi tanadi na kasar Usman Me bayan ya gano cewa akwai wani sama da fadi da ake nema a haida wannan bangaren sai kuma jaridan The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru a jihar Kudu maso yammacin kasar ta Kamaru ɗan bangaren ɗan awarin kasar sun ce za su kaure cewa zaben da za a gudanar na emilisan dattawa domin ba ruwan bili da gada sai jaridan Du Sahel ta arewacin kasar ta Kamaru ita kuma ta rawaito mana cewar jami'ar UNDP ta Bello mai gari a jihar Arewa mai nisa ta janye karan da ta shigar a kan jami'ar UNDP su mai mulkin kasar kasancewan ta hango jami'ar za ta yi kokari na janye mata kansilolinta masu kada musu ƙuri'u sai jaridan Kamaru Info an da ita ma ta hango mana cewar a bangaren ƴan awarin kasar Kamaru masu garkuwa da al'umma a wannan bangaren suna neman kudin fansa akan wani wanda suka sace shi mai suna Professor Ibolokan Tambo sun ce sai da an zama musu zunzurutun kudi har miliyan 100 na sifar kudin Kamaru kafin su sako shi har ila yau dai a cikin jaridan ta labarta mana cewar waɗansu tsagero a birnin Boya sun cillawa gidan sabon ministan shugaba Biya wuta a birnin zamu kamala sharhin jaridan namu yadda jaridan Le Message anda ta ambata mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya da uwar gidansa Chantal Biya suna kan hanyar su na zuwa kasar Sin domin ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar kan karfafa harkokin diplomasiyan kasashen guda biyu Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Mai da Kasiri Zuma. Sala biyo ya Hausa ga ra'ayina nan tare da musulmi da kristana Najeriya dangane da bayanin da mataimakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Yemi Osubanjo ya bayyana cewa dan sati zai rubuta kuɗi dala biliyan 3 a karkashin NNPC ta Najeriya game da ba da kwangila a karkashin wannan NNPC a karkashin tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Babu shakka Najeriya abinda ga anka ce an yi muba mu musu saboda an yi jiya an yi yau an yi gata, amma babbar shawara ta a matsayina na zama ɗan Najeriya abinda duk ya kwaro a ji shi gefe a ɗauki matakin kada ya koma kowa, kuma a yi ƙoƙari a ci gaba da addu'a ta samun makasa zama lafiya da roƙon Allah shi kare mu daga cin hanci da rashawa. Wannan shi ne shawara ta. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya. Na gode BOA Hausa.
Assalamu alaikum American Radio America. Mai magana Sani Mai na gida Cingari. Ina roƙon matasan mu na Najeriya da dukkan mai jefa ƙuri'a a Najeriya, tun zaben ƴan majalisa ya taho Najeriya, don Allah don Annabi kowa ya koyi ƙuri'a ta hijira zaben su, don zaben su bai da umhani. Ka ribi ma kudin kuɗin da suka anta a wata. Na kuɗin abin da kawai talaka na cikin kunci. Mai magana Sani Mai na gida Cingari.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Allah hakika waɗannan taro da aka yi a Kwantagora domin nuna wa matasa ilimin bangar siyasa, ganin cewa ana gab da fadawa lokacin hada-hada siyasa, wannan taro yana da matukar muhimmanci domin matasa mu ya kamata su kama sana'o'i da kuma makarantu. Bai kamata a ce matasa sun tsaya a wajen bangar siyasa suna ihu, suna haɗa kansu, suna sa kansu a cikin halaka, wanda kuma ya ce yanzu watsi da su daga baya. Gashi kwanan nan an yi zaɓe a Rasha, amma ba mu ji inda aka ce yan bangar siyasa sun yi wata hayaniya ba. Ya kamata mu ma mu yi karatun talafu mu shiga ƙasashe wayayyu domin dimokuraɗiyyar mu ta girma zuwa jaririya wace.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Rahotanni daga jihar Texas nan Amurka sun ce yan sanda a birnin Austin sun garza inda wani ba mai tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zummar taimaka marasa ƙarfi da ake kira Goodwill. Jami'an kiwon lafiya sun ce an kai mutum ɗaya asibiti, raunukan da ya ji suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shi ga rasa ransa. Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yayi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari kasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adi ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu kasashen duniya suka kulla da Iran jiya Talata. Ya nuna cewa bashi da fargabar ya janye Amurka daga yarjejeniyar idan ba sauran kasashe da aka kulla yarjejeniyar da su suka amince a gudanar da sabbin sauye-sauye a kan wannan yarjejeniya ba. Hakanan mun gaya muku cewa shugaba Donald Trump na Amurkan ya taya takwaran aikinsa na rashin murnar nasarar da ya samu na sake zaɓensa da aka yi. Mr. Trump ya miƙa masa saƙon tayin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho a jiya Talata, har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokacin, sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma ku yi muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana da saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin Sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.